أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Allah subhanahu wataala yace waltakum minkum umma, a cikin ku a sami wata al'umma, yad'una ila alkhairi, wanda aikin su shine suna kira zuwa ga aikata alkhairi, wa ya'muruna bil ma'ruf, suna umur da sami tsira. Kalman ummatu a cikin wannan ayar waltakum minkum ummatun, a sami wata al'umma, al'umma a cikin su tana nufin watan wasu jama'a. Kalmar al'umma an sani zai iya nufin wasu jama'a, kamar a ce al'umman Hausawa, al'umman Larabawa, misali zai iya nufin mutum ɗaya ma, ko inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi Ibrahim alayhi salam al'umma shi kadai, wato idan mutum ya zama ya tattara sifofin alkhairi to shi ma za a iya kiran shi al'umma. Waltakum minkum ummatun, tunda dai kuma yad'una ila alkhairi ya nuna ba mutum ɗaya yake nufi ba, zai iya nufin wata marhala ta zamani ko. Wa qala alladhina ja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi tawilihi fa arsilun, ko waddakara ba'da ummatin watan ba'da fatratin ko ba'da hinin min azzamani, wanda ya tuna bayan wani lokaci. So ummatin zai iya nufin wani lokaci. To ana son da cikin al'umma a sami wasu jama'a, wanda yake kamar yadda can ayan suratul tauba take cewa ko, akanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falamma falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum ko liyatafaqahu fi dini wal yunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzaruna. Ba ce dole sai kowa ya zama aikin shi wa'azi ba, amma dai dole cikin al'umma a sami masu wa'azi, dole cikin al'umma a sami masu ilmantarwa. Idan ya zama cikin al'umma ba a sami waɗannan ba, to al'umma gaba ɗaya sun zama masu laifi. Yad'una ila alkhairi, suna kira zuwa ga alkhairi. Kira zuwa ga alkhairi anan yana nufin kira zuwa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Ya ishi da'awa, ya ishi kira zuwa ga Allah matsayi cewan shi ne aikin manzanni. Allah subhanahu wa ta'ala bai zaɓi mu manzanni kowane aiki ba in ba kira zuwa gare shi ba, wato shi ne aikin da Allah ya zaɓi mu manzanni ya zama aikin su. Kaga ko aikin da yake shi ne aikin manzo, to shi ne mafificin ayyuka. Kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana min al-mushrikin. Ashe kaga kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafificin ayyuka. Amma kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ba yanda muka mai da shi ba, watan yanzu kamar yanda koyarwa ya zama, to aikin da'awa ma ya fi koyarwa, ko irin koyarwan primary a ce idan mutum ya rasa aikin yi sai je ya nemi koyarwa, bai sami aiki ba sai aikin koyarwa. To haka yanzu da'awa zuwa ga Allah ya koma, idan mutum ya dan nemi aiki ya rasa, ya gama makaranta ba aiki, shikenan sai ya dan fara jin kasafi yau da gobe yana dan bin wa'azi jibi shi ma sai ya taji shi ma ya zama malam balle ma in ya iya yana da baki to kaga wannan watan an maida aikin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala koma bayan ayyuka ba aikin da ake ma hawan kawara kowa ya tashi ya ce shi ma malam ne shi ma zai Allah ko ka ce ma mutum watan ka zo ka bi Allah ko ka musulunta a matsayin kira kawai akwai banci tsakanin wa'azi da da'awa wa'azi wata marhala ce ta gaba a cikin aikin da'awa watan a farko akwai da'awa akwai wa'azi akwai karantarwa sannan akwai fatwa watan farko muna da da'awa watan da'awa bil mafhumil khas ba bil mafhumil am ba idan bil mafhumil am ne ya kunshi duka amma bil mafhumil khas to yana nufin watan kawai kace mutun ji tsoron Allah kace mutun zo ka musulunta to irin wannan ba yayi da wani sharadin a ce sai da wani ilimi ko mutun yana da wani zurfin sani ko makamancin wannan zai irin wannan kiran ba komai sannan akwai mustawa na gaban shi shine wa'azi misali ta yima mutun kaga mutun yana aikata wani abu wanda bai dace ba kamar hadisin Bukhari da Muslim ko sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yadhizu aha aqahu fil haya'i faqala dahu fa innal haya'a min al imani kaga yadhizu yana mashi wa'azi akan kai kunyan ka yayi yawa ko kaza ko makamancin wannan to wa'azi shine kaga mutun yana aikata wani abu da bai dace ba kai mashi nasiha akai ka ja hankalin shi zuwa abin da ya kamata wannan kaga wata marhala ce ta gaba cikin da'awa sannan akwai marhala ta gaba wannan shine ilmantarwa ka karantar sannan akwai marhala ta gaban wannan shine fatwa ai maka tambaya a cikin addini ka ce ga amsan wannan tambaya ka ba da fatwa to wannan ita ce marhala kusan ta karshe duk da akwai wasu marahil din amma dai a cikin wannan zirin da muke magana ita ce ta karshe to matsalar da ake samu yanzu shine mutum ya koyi babbaku shekaran jiya ya koyi farfaru jiya yau sai ya haunin bai sai ya tara aikin da'awa da wa'azi da ilmantarwa da fatwa gaba daya to anan fitina take shine wanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan ko fa aftau bighairi ilmin fa dallu wa adallu mutane suka dauki jagorori wanda suke jahilai suka yi musu fatawa ba da ilimi ba su suka bace suka batar kaman irin wadancan wanda ya faru zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na mutumin da ya sami ciwo ɗan uwansa suka ce mashi dole sai yayi alola yaje yayi alola garin alola ruwa ya shiga cikin ciwo kaga ruwa da danyen ciwo yayi wafati ya koma ga Allah aka zo aka sami sayyidina rasulullahi ya ga mashi abin da ya faru yace qataluhu qatalahumullah aftahu bighairi ilmin yace sun shahadantar da shi to irin sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa addu'a mai zafi ba yana nufin su ma Allah ya kashe su ko kaza a wannan dai kalmomi ne na larabci watan suna nufin dai tsananta addu'a ga mutumin da ya aikata wannan sun mashi fatawa ba da ilimi ba sun ja dalilin halakansa to babu shakka fatawa ba da ilimi ba yana zama dalilin halakan afradu da umamu a da'awa yana da sharuɗa sharadin shi na farko shine yin sa don Allah ikhlasu wato mutum yayi iya kokarinsa ya ga ya tsarkake niyyar shi cewan abin da yake yi din nan dan Allah yake kaman can da Allah subhanahu wataala yake ga mana kul atuhajununa fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun ko shin za ku rika mana jayayya cikin Allah alhali duk akomai mun yi daidai da ku ko banda abu daya sai ai aka tawaju a billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum shine ubangijin mu shine ubangijin ku dan aka mun yi musharaka anan walana a'maluna muna ayyuka kuma kuna ayyuka amma bambanci sai aka ce wa nahnu lahu mukhlisuna mu muna yi dan Allah muna yi da ikhlasi saboda haka dole ne idan mutum zai yi aiki zai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi iya kokari ya zama wannan abin da yake yi dan Allah yake yi hadisin Ahmad da Tirmidhi yana cewa mazi ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al mali wal jahili dinihi watan a miye dhibu watan kurai guda biyu a kora su cikin wanda suke cikin yunwa a kora su cikin awaki garken awaki to barnan su bai kai barnan mutumin da saboda san duniya zai tashi yana cewa yana kira zuwa ga addini ko yana ma Allah aiki alhali a wara a zalika duniyar sa yake nema a bayan wannan aikin da ya bayyana cewa Allah yake ma dan duk mutumin da yake haka yana neman abin duniya yana neman kudin hannun mutane ko yana neman jahi a wajen su shine hirsul mar'i alal mali wal jahi wato ko yana neman dukiya ko yana neman a rika cewa da yazo wucewa ana kakkaucewa ana alagafata malam alagafata malam to wato yana neman girma wajen mutane to duk mutumin da yake wannan yake nema to barnan wannan kurayen a cikin awaki bai kai barnan sa shi a cikin al'umma ba barnan da yake yi a cikin al'umma Allah ya kare mu to haka dole in mutum zai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi kokari ya zama cewa ya sami gurgurdan ikhlasi ya sami cewa wannan abin da yake yi dan Allah yake yi ya tsarkake niyyar shi wannan kuma duka yana samuwa idan mutum ya sami izini cikin abin da yake yi wada'an ilallahi bi iznihi haka hadisin bukhari yana gaya mana ta'isa abdul khamisati ko ta'isa abdul dirhami ta'isa abdul dinar ta'isa abdul khamisa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita ta'isa wa antakasha wa idha shika fa man takasha ko tuba li abdin akhmasu ko mukhmasun ra'su qadamahu wa mukbaratun qadamahu mukhmasun ra'suhu in kana fi saqati kana fi saqati wa in kana fi hirasati kana fi hirasa haka wato duk mutumin da ya zama abin da yake nufi a rayuwar shi shine abin aljuhun jama'a dinari da dirhami da cikin sa ya za a iya cika cikin sa ya za a iya samu dai a bashi to duk mutumin da ya zama hirsun sa kenan wanda mafi yawan malaman bariki sai wanda Allah ya zaba mafi yawa sai wanda Allah ya zaba shi yasa yanzu aikin da'awa a tashi aje daji ai kira zuwa ga Allah ya zama almaidanul miskin ya zama mai dani abin tausayi ba mai yi in kaga ma mutum yana ji a ganin shi kaman kowa ne ko tababbe ne kaman tababbe za ka ganin shi duk mutumin da ya saka kanshi a cikin wannan layar za ka ganshi kaman tababbe dan can dai ba sunar da ake nema ba gadon da ake nema mai dadi ba kudin da za su iya baka amma za su tara naira 5 10 bayan Allah sai riganka ma in ka sa in ka dawo kila kudin da ya saka wanke riganka ba saboda dattin da za su sa maka a cikin riganka wannan kudin ko bayan Allah ba su da komai sai zukatan su kawai sai kuma neman a shiryar da su to yanzu wannan maidanin ya zama mahjur an bar mai yan sai da magani yan tallan magani ai wa'azi ai kissa ai kaza a sai da magani an bar masa shiga irin waɗannan wajajen amma ainihin mutane masu ilmantarwa masu kira zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda yake wannan shine aikin da magabata suka yi Allah ya kara musu yarda ba su taba zama waje ɗaya ba ba su da aiki sai kutsawa cikin ƙauyuka wasu ƙauyukan ma in suka shiga aka ce maka shehu wani ya taba zuwa nan wajen in ka shiga sai ka ruɗe kuma bayan ka tuna cewa ma shi lokacin da ya je ba tafilat irin wanda muke da shi yanzu kila ba hanyoyi da muke da su yanzu ba wutar lantarki ba abubuwa da yawa kila mota ma kwara ɗaya ce a sati take bin hanya in ta riga ta wuce sai dai a jira sai sati mai zuwa amma a haka suka shiga suka yada addinin musulunci a dukkan al-asqa'u wa rubur mu yanzu gashi duk Allah ya ba mu tafila din amma kowa ana rudu ne taron dangi a zo a hadu a bariki a zo birnin tarayya kowa ya taso ya zo ko me za a zo ayi Allahu a'lam kaga mutum ya bar tafiyan kilomita 2000 ya zo Abuja itikafi saboda Allah ya bar kamar garin ka sai kilomita 2000 ka zo Abuja wai ka zo itikafi ka gani makamantan dai irin waɗannan abubuwa wanda yake mun yi yawa a tubuwa mu je mu isar da addinin Allah subhanahu wataala mu ilmantar da al'umma inda ake bukatun ilmantar da al'umma gaskiya ba abin da mafi yawa aka sa a gaba ba kenan saboda in ma za a yi karatun akwai irin inda ake so ko kuma irin in kungiya ne tana tura mutane wurin wa'azi kowa yana kokarin da Allah a kai ni inda aka san wasu mutanen duniya masu abin duniya suna halartar irin wannan wajajen domin dai shi ma ya sami abin duniyan hannun waɗannan mutanen ya manta cewa aikin nan da zai yi ubangijin waɗannan mutanen yake yi a cikin wannan aikin abin da yake kaman yana tuhuman ubangiji to sai yake ba dan Allah yake ba wato yana cewa wai bayan ka sun fika baiwa in dai har Allah zai sa ka aiki kai tunanin cewa kuma wai kai har wasu mutane hankalinka yana wajen su kana tunanin Allah ba zai biya ka ba ai kaga su bayan Allah da suka zauna suka yi wannan jihadin suka yi wannan ayyukan sai ka samu wajen su ma bai taba zuwa birnin tarayya ba amma inda yake Allah bai hana shi duk abin da yake sai ga mutum da ya ce maka ya gina masallaci 100 kaza mutum daya wanda har yanzu inda yake kwance kila inda diddamina in ta wuce sai an yi yabi an yi dade a sama amma ya gina masallaci 100 ya gina makaranta 100 saboda himma saboda zuciyar da ta tashi tana yi dan Allah wannan ba ma bukatar mu bada misalin wane da wane da wane duka mun san bayan Allah wanda suka yi da irin wannan jihadin Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alkhairi kuma ya samar musu da ya sa mu zama musu khairu khalafin li khairi salafin ikhlasi sharadi na biyu kyautata aiki anan gaskiya ana barin da yawa a cikin masu aikin da'awa kawai mun dauka inde dan Allah ake yi kawai shikenan ko yaya aikin Allah ba aikin da ake rainawa in mutun zai bike shi zaka ga yayi kokari an sami komai a tsare zai aure in zai wani lamarin sa na duniya zai iya kan kokari ya ga komai a tsare amma da an ce aikin Allah za a yi to wannan kawai ko yaya a rugurguza ba komai saboda aikin Allah ne to aikin Allah yana bukatan ba wai wannan zawatan kyautatawa ta na shafi kenan haka kyautatawa na sakon kyautatawa na sako ba wai hikima bane shikenan mutun ya zama yana da'awa ba hikima ka gaya ma mutane maganan da kazo saboda wai kai da ikhlasi ne dan Allah kake fadi ka je gaban sarki ka gaya mashi magana da zafi da tsawa mun fadi a baya anan wajen cewan wata rana wani yazo zai ma Haruna Rashid wa'azi ko yace mashi wa'azi na kai mun wa'azi yace wa'azi na da zafi yace kawar abinka ka huta dan Allah ya aiki wanda ya fika zama na Allah zuwa wurin wanda ya fini zama lalatacce in ma ni lalatacce ne amma ya ce mashi wa qula lahu qawlan layyin saboda haka dole in zakai da'awa kuma ka kyautata aiki ka kyautata magana ka kyautata sira kai misali zakai wa mutum fada sai kai mashi fada cikin jama'a ko ku a zakai mashi fada sai kai mashi fada lokacin da hankalin shi ke tashe ya tazo kai ma ka tazo kana masa fada ko ku irin yanzu abin da ake yi shikenan kana son ka kira mutum ka nuna mashi abin da yake kai ba daidai bane amma ka fara da zagin mashi manhajin sa cikin 100 mutum daya ne zai iya sauraron ka ka zo kana kiran shi ka fara da kushe mashi baban shi da kushe mashi malaman sa da kushe mashi hanyar da yake kai ba daidai bane ko ku a'a kawai mu koma zage-zage har kan kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ya koma zagi da batanci ba a taba lokacin da zagi ya koma hanyar kira zuwa ga Allah ba yanzu nan muka faɗi mu magana Allah subhanahu wataala da ahlul kitabi yake magana amma yake atuhaduna na billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum da ahlul kitabi yake magana ubangijin da ya halicce su ma yana layyana musu magana balle kai bawa da shiriyan su ko batan su baya hannunka saboda dole ne mu yi kokari in za mu kira mutane mu kira su ta hanya mai kyau mu kira su ta hanyar da za mu iya tallata abin da muke kira din nan zuwa gare shi ko ko a'a kai an kira ka wurin da kila wurin mutanen duniya ne ka je wai kai saboda mutumin Allah kawai wa'azi zaka yi ka je ka dauko wani rawanin ka shekara biyu ba a taba bai taba ganin ruwa ba ka murguda shi a kai ka dauko takalma daban-daban kaga ka shi ma baka yi amalun hasanun ba daga nan ma ka nafarar da mutane daga kanka wani ma zai zama ba zai iya zama ya saurare ka ba zai iya ma kallon ka su biyu ba saboda haka dai abin da nake nufi al'amalul hasan dole mutum watan tare da da'awa wannan kuma yana cikin illolin masu kira zuwa ga musulunci a duk duniya yanzu wanda yasa wasu daga cikin malamai suke ganin cewa irin yanzu musulmai mafi yawa wanda suke rayuwa a west da yawa daga cikin su har yanzu ma musulunci bai kai musu ba tukuna abin da yasa musuluncin da ya kai musu musuluncin an je an sa bom an fada ma mutane ne musuluncin an kashe wannan musuluncin da ya fada da babansa musuluncin tarfe rafahiya na watan irin barnan dukiya irin a ga mutum dama da sun je a wannan wuraren sun ga mutum ya dan sa wani dan kyalle a saman kai da dogon riga fara to shikenan an san wannan karshen golewa ta zo to wannan su ne suka saurara musuluncin su suka nuna ma irin waɗannan mutanen wurin musulunci to kaga saboda haka har yanzu ban san musulunci ba sun san waɗannan mutanen dan haka lokacin da suka sami musulunci na gaske ya wajaba har yanzu akwai bukata ba ina nemin duka west musulunci bai isa musu ba fatan dai akwai wasu mutane a irin waɗannan wajajen waɗanda musulunci da suran shi na gaskiya har yanzu bai kai musu ba ana kai musu musulunci muharrafan ne ana kai musu musulunci mushawwa'an ne ko ko a'a musuluncin ma a fara da yaki da fada ko kamar na wani wanda ya musulunta ko aka ce ban sani ba ko a Najeriya ko wace kasa ne ya musulunta a hannun wasu barayin al'umma ya je ya fara ibada da su sai ya koma hannun wasu barayi kuma shikenan zai ji ai wancan musuluncin nazu bai yi ba wannan kawai yanzu zamu ƙara baka sabon musulunci wancan ba musulmai bane aka fara mashi da yace a to abin da ya gudo ma addinin sa kenan saboda haka kawai bari ya koma addininsa. Saboda duka wannan ba su matsala musulunci min qaribin aw ba'idin, dole mu kyautata kaddamar da addinin musulunci. Ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan, ba wai kawai da'a ila Allah shikenan, a'a tare da da'wa ila Allah subhanahu wata'ala dole kai aiki mai kyau. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, la tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhin sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin 'azim. Dole ne mu zama mun kyautata aiki tare da ikhlasi domin watan da'awarmu, domin kiranmu zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zama nafiza. Ba za mu tsawaita a nan ba, akwai mu'akilat da dama watan wanda mai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala yake bukata, amma wannan wasu ne daga cikinsu. Ba wai shi kenan kawai don aikin da'awa ne, in kasat ne ma za a buga na da'awa, ko littafi za a ɗauki nauyi a buga, in na harkan duniya ne za a inganta shi a sa shi da aminci, amma in na harkan addini ne ko abin nan kawai zai a yi shi anyhow, wato in kana son ka gane malamari na addini ne to ka gani shi bai kyau ba. Ba wanda ya ce haka, ba wanda ya ce kar a kyautata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani sahabi ya shigo, sai ya shigo kansu a dukunkuna haka sayyidina Usman ibn Maz'un, Allah ya kara masa yarda, da kaya irin masu datti kanshi duk a irin bai aski bai tada gashi shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu li ahdikum an yuhibbu idha an'ama ala 'abdin an yara athara ni'matihi alayhi. Yace manzo Allah ya fusata, yace Allah yana son idan yema bawa ni'ima to yaga asarin wannan ni'iman tare da bawa. Kada ka je da shakalin da kai kanka shagalin ka yana cewa dan Allah ku taimake ni, ko bakinka bai fadi ba jikinka ya fara fada. Zo irin na malaman bariki sai ka ga zai ta yi rayuwa guji-guji saboda wai kullun kar a gane suna da kuɗi sun isa ba da zakka, ko ba haka suke yi ba. Za su je wurin manyan mutane sai su ga tsohuwar mota sai ana turawa za ta tashi, na a je a ce malam ina motar ne a bashi wata. Duk dai wannan salon bara ɗin da aiki wanda yake duka ba hanya ne mai kyau na kira zuwa ga addini ba, hanyar wulaƙantar da kai ne kawai da kaskantar da kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu. Waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf, suna umurni da abu mai kyau, da aiki mai kyau kullum, suna umurni da zauna lafiya, suna umurni da asada zumunci, suna umurni da a kyautata ma juna. Wa yanhauna 'anil munkari, suna hani ga dukkan abin da Allah subhanahu wataala baya so. Wa ulaika humul muflihuna, lalle waɗannan to su ne wanda suka sami falahi, su ne wanda suka sami tsira, watan dai su ne kan gaba a cikin wanda suka sami tsira, domin Allah subhanahu wataala ya taƙaita watan ya yi hasarin samun tsira a cikin waɗannan mutanen. Don haka ake ganin cewa wajibin kowane mutum ne ya sami kanshi, duk da a farkon ayan an ce minkum, amma ƙarshen ayan ya nuna cewa wajibi ne ga kowa. Watan farkon ayan ta nuna a sami wasu daga cikin al'umma su zama haka, amma ƙarshen ayan tunda ake cewa ulaika humul muflihuna, to kaman su kaɗai ne masu samun falahi. Saboda haka dole sai mutum ya yi haka a cikin al'umma zai zama cikin masu falahi. Allah ya ce mu kyau. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala yace wala takunu kal ladina tafarraqu, kada ku kasance kaman waɗanda suka rarrabu, wakhtalafu suka yi sabani tsakaninsu, min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, bayan bayyanannun ayoyi sun zo musu, wa ulaika lahum adhabun adhim, lalle waɗannan su kuma suna da azaba mai girma da zai riske su. Malamai sun yi maganganu da yawa akan su wane ne alladhina tafarraqu wa ikhtalafu, wasu da yawa suka ce ana nufin yahudu da nasara, saboda iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa ikhtalafatil nasara ala 72 firqatan, wasu suka ce a'a ana nufin ahlul ahwa'i minal muslimin, duk watan masu jin soyayyar rayukansu daga cikin musulmai, wanda ake ce musu mubtadi'a, watan yan bid'a. Idan aka ce yan bid'a a wajen malamai, in suka ce mutane yan bid'a, to suna nufin ɗaya daga cikin firqoqi guda shida, ko dai al-khawarij. khawarijawa wanda suka fita suka kafirce ma sayyidina Ali suka ce sayyidina Ali takimin da yayin da shi yayi laifi suka balle masa wannan ana ce masa haruriyuna ana ce masa al-khawariju wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadin cewa sun fi kowa iya sallah sun fi kowa iya azumi sun fi kowa bayyana ibada amma kuma yamruquna min al-islam kama yamruqu sahmu min ar-ramiyati na biyu daga cikin yan bid'a sune qadariya qadariya sune masu cewa mutum Allah ba ya da hannu a cikin aikin bawa kaman bawa shi ya halitta aikin sa da kansa saboda haka har suka kai ga cewa ma kafin bawan yi aiki Allah bai ma san abin da bawan zai yi wal iyazu billahi al iyazu billahi ko kuma jabariya su ma suna cikin wanda ake ce mubtadi'a ake ce mubtadi'a jabariya sune masu cewa duk abin da bawa yayi Allah ne ya yasir rubuta mashi ya kaddara mashi watan ba su yadda da kaddara na hidayah da kaddara na mauna ba su suna ganin duk kawai daga Allah ne dan haka da wanda ya kafirce ya sha giya Allah ne ya yardan mashi yayi wannan bambancin su da ahlus sunna za su ce iradar Allah ta sa yayi amma ba yardan Allah ba Allah da iradan shi akai amma ba yardan sa suna bambance tsakanin irada da yarda su kuma suna ganin a'a da iradan da yardan duka aka yi saboda haka su ne irin su ne wannan mawakin wanda yake maganan mahilatul abdi wal aqdaru jariyatun alayhi fi kulli halin ayyuhar ra'i alqahu fil yami maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i to saboda haka irin wadannan ana kiran su jabariyuna Allah ya kare mu su ne watan akasin qadariyun sannan akwai rawafidu rawafidu sune wanda basu yadda da sayyidina Abubakar da Umar da Usman a matsayin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bal sukan kai ga kafirta su ma wal iyadu billahi ba duk shi'a ne rafida ba a cikin shi'a akwai wadanda ba rafida ba musamman zaidiya wanda suke bin mazhaban zaidiya domin su mazhaban su ya ginu akan cewa jawazu imamatil mafduli ma'a wujudil afdal watan zai yi mafdul wanda aka fi ya zama ya zama shugaba ko da a wurin akwai afdalu din sayyidina Ali a ganin su yafi dukkan sahabbai amma duk da haka khilafan sayyidina Abubakar yayi duk da cewa an halifa sayyidina Abubakar ya zama khalifa ga wanda ya fishi sayyidina Ali yana nan to waɗannan su ba a kiran su cikin rawafid amma rawafid sune wanda basu yadda da sayyidina Abubakar da Umar da Uthman ba kwata kwata ko suke kaiwa ma zuwa ga kafirta su wal iyadu billahi wal iyadu billahi to waɗannan su ma suna cikin in aka ambaci mubtadi'a ana ambacin su haka kuma nawasibu nawasibu su ne wanda su kuma saboda tsananin kokarin kare sayyidina Abubakar da Umar da Uthman sai suka koma kiyayya da ahlul baiti irin banu umayya da afrah din su da afkhah din su a duk inda suke watan banu umayya da yawa daga cikin su ba dukan su ba amma mafi yawan su banu umayya wanda suka kafa yaki da jinin manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi tuhuma ta farko da zata sa su ibadar mutum a cewa na jikan manzon Allah ne sai nake cewa da yawa a lokacin inda mutum zai taho a hanya ya hango su ko a kamo shi a kawo su wajen su in an ce wane ne babanka ko kakanka in jikan manzon Allah ne in yana son zaman lafiya shi jikan Abu Lahab ne sai su karrama su ce ai ba Quraishi ne dan uwan mu dangin mu ne amma in ya yadda ya faɗi shi jikan sayyidina Rasulullahi to wallahi kurkuku ne da bulala in ba a hankali ba a ƙarshe shahadantarwa to waɗannan su ake ce ma nasibawa wanda dawa yanzu a mutane dawa sun fada cikin nasibiyanci ba su sani ba garin kokarin yaki da rafidiyanci wanda rafidiyanci bata ne ba mu yadda da wanda saboda soyayyen ahlul baiti zai yaki sayyidina Abubakar da Umar ba to garin kokarin yaki da wannan rafidiyancin sai suka fada nasibiyanci su kuma sai suka fada yaki har a kasar nan an yi mutumin da yana wa'azi aka ce wai an shahadantar da sayyidina Husaini ya ce so what ko sai ne to irin kaman to ba komai bane wal iyazu billahi wal iyazu billahi to menene komai kuma idan shahadantar da sayyidina Husaini bai zama komai ba babatun min sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan nasibiyanci ne shi ma karara Allah ubangiji ya kare mu daga fadawa cikin nasibiyanci wannan shi ma nau'i ne daga nau'o'in mubtadi'a ko da itizali wanda ake cewa mu'tazila mu'tazila watan su kuma mafi yawan wanda suka rike daular musulunci na banul abbas su kuma mu'tazilawa ne musamman ma'mun da wanda suka bi shi to su ma ana ce musu mubtadi'a suna da aqidu da daga ciki misali cewa qur'ani makhluq ne daga ciki magana Allah subhanahu wataala duk abin da ya aikata din nan shine al-aslu baya aikata as-salihu da dai abubuwa da yawa wanda yake malamai sun sabani da su malaman musulunci malaman ahlus sunna to waɗannan su ne ake kira mubtadi'a a cikin addinin musulunci in ka ji an ce mubtadi'a wanda yake ko hadisin su ma ba a karba idan ɗayan su ya ruwaita hadisi ba a aiki da hadisin saboda mene musamman idan ya zama kodai yake wannan mazhaban mafi yawan malaman hadisi kenan ni ina bin wata mazhaba daban a cikin wannan mas'alar amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan wannan fatawa ni mu a wurin mu gaskiya ba ta jazzauwa ba ta rarrabuwa saboda in dai mutum mai gaskiya ne ko da nasibi ne ko rafidi ne in dai yana da gaskiya an jaraba shi ba a ga ƙarya tare da shi ba to kawai za a karbi hadisin sa sannan kuma magana ne dai mai tsawo mai fadi a cikin karatun hadisi amma ba wai ni na kirkiri maganan ba akwai malaman hadisi da yawa da suka tafi zuwa ga wannan fahimta fala takunu kal ladina tafarraqu wahtalafu wa suka ce waɗannan su ake nufi da alladina tafarraqu wahtalafu dun wanda suka rarraba addini ko wannan su kuma shi ma ya ƙara rarrabuwa khawarij sun rabu su ma kashe kashe nasibiyya sun rabu kashe kashe rafida sun rabu rafida kan sun fi kowa ma rarrabuwa ko shi'a sarakun shi'a za ka same suna nan ba iyaka wanda a cikin su ma akwai wanda sun fita musulunci kwata-kwata yanci ko kaman qadiyaniya da baha'iyya da babiyya duk daga cikin shi'a isma'iliya su ake cewa shi al-batiniya yanke waɗannan ba musulmai bane idan a cikin su akwai masu cewa shi wannan wanda har anan suna da masallati a ƙasar nan daga cikin su akwai masu masallati a ƙasar nan ba sai mun nuni da yatsa zuwa gare su ba amma daga cikin aqidan su akwai annabi bayan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shi wannan jagoran nasu shi ma annabin Allah ne ko ko a manzon Allah ne wal iyazu billahi kaga wannan inkaru ma'lumin min addini bi darura ne wannan fita ne daga cikin addini kai tsaye ko da yake suna cewa la ilaha illallah fatan ba su cikin jiya mun yi magana da ya dama a cikin akafu amman qala la ilaha illallah amma da sharadin ya zama bi naqdin wani abu ma'lumun min addini bi darura wanda baya daukan shubha baya daukan ta'wili kwata kwata ba da mutun ya zo ya ce da wani manzo bayan manzon Allah wannan yayi inkarin ma'lumin addini kamar mutun ne ya ce ba zai sallah ba wajibi bane sallan azhar da al-azhar ko yace sallan azhar raka'a daya ne misali kaga nan duka inkaru ma'lumin baya bukatan wani tawili ko wani bayani Allah ya gane da mu fala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan bayyanannun ayoyi sun zo masu mun yi bayani a baya sai kan me ake nufi da bayyanannun ayoyi ulaika lahum adhabun adhim wadannan su kuma suna da azaba mai girma daga Allah subhanahu wa ta'ala yawma tabyaddu wujuhum يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون راناشي ودع وسفصا كوسكي حسكي wasu suke duhu tabyaddu wujuhun wasu fuskoki suke haske wata siwaddu wujuhun wasu fuskoki suke duhu fa amma alladhina swaddat wujuhuhum amma wadanda fuskokin su suke duhu akafartum ba'da imanikum Allah subhanahu wataala zai tambaye shin kun kafirce bayan imanun ku to fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandani azaban Allah subhanahu wataala da kafircin da kuka kasance kuna aikatawa anan tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun ba kaman yanda mutane suke fahimta cewa wasu za su koma fararen fata wasu koma bakaken fata kaman bakin fata a duniya wata hukuma ce ga Allah ga bakin fata shi kuma farin fata wata minha ce ga Allah ga farin fata ba haka bane tunda dan adam yana da sha'awar farin fata yana da nufuri daga baki amma inda zai nutsu kaman yanda malamai suke cewa wannan ijma'an masana halitta sun san cewa watan bakin fata ni'imomin da Allah ya yi mashi na tahammuli na dauka abubuwa yanzu ko riga ce in kana da fara da manja ya tafi tafi a gani to haka farin fata yake da bakin fata bakin fata Allah ya sa ma fatan shi wasu sinadirai na daukan yanayo ya da dama wanda farin fata Allah bai sa mashi wannan sinadirin ba to haka in dai har ni'ima cikin fata ce ma ni'iman da Allah ya yi ma bakin fata yafi ni'iman da Allah ya yi ma farin fata shi dai farin sai an bar mashi da burgewa a fuska amma ba shakka ni'imomin da ke tattare da wannan bakin shi kuma sun fi yawa. Sannan shi canjin launi a duniya aya ne daga cikin ayoyin Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Bambancin launi a duniya kawai aya ne daga ayoyin Allah, ba yana nufin fifikon wani jinsi akan wani jinsi bane, kamar yanda yanzu su fararen suke ganin su wasu zababbu ne akan bakake, koko bakaken suke shuuri da na ƙasa. Wannan ba wani maganar na ƙasa, ba wani maganar fifiko, kawai aya ce daga cikin ayoyin Allah, musamman Allah da yake ya san cewan na bambancin bi'at, bambancin ƙasashe, bambancin yanayi na wajaje. To halittar da Allah ya zabi za su zauna a wani waje, sai Allah ya ba su bushra, wato nau'in fata irin wanda za ta iya ɗaukan yanayin wannan wajen. Wannan shine kowane waje irin nau'in mutanen, sai Allah ya ba su nau'in jikinsu ya zama irin wanda yake ɗaukan irin wannan yanayin wajen. Amma in ba haka ba, annabi Adamu shi kanshi Adamu din, ai ma'anan kalmar ma yana nufin dan launi wanda aka surka da baki-baki. Ashe kaga ma kakan halitta gaba ɗaya ma kalan shi ma, ko to da haka masu kishin launi su suka ɗauka kaman addini ya zo da bambancin launi ko makamancin wannan, wannan ba su sani ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ɗaya daga cikin manyan sahabbai, Allah ya ƙara masa yarda, ya zargi wani sahabi da mamansa, ya ce mishi tashi dan baka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusata, yace atu ayyuruhu bi ummihi innaka murun fika jahiliya. Lalle kai mutun ne akwai wawancin jahiliya, ba kaya ragowan wawancin jahiliya a tare da kai. In ba haka ba, in mutun yayi imani da Allah, ai ya san cewa dukkan nau'i launi din nan wata aya ce daga cikin ayoyin Allah, ba abu ne wanda yake bambanta mutane a cikin fifiko. Saboda haka dai inda kaji hadisi ko an ce fulanun aswad ko fulanun sauda, ba yana nufin kaskanci bane, kila ko dai a sifanta sifan shi, ko ko a nuna duk da haka da yanda mutane ke gani kamar irin wannan matan, ko wacce wata rana Sayyidina Abdullahi ibn Abbas ne gaya mu wani daga cikin almajiransa hadisin Bukhari da Muslim, cewa ka zo mu je nuna maka yar aljanna, ya nuna mashi wata mata ga ta nan almajira kawai, bakar fata tana rike da Ka'aba, da ga kallon Ka'aba yake kaga wancan matan, manzon Allah ya ce yar aljanna ce. Ina fatan hadisin Abba ne ko Ibn Abbas ya gaya masa haka, yake cewa wata rana matan ta zo, ita tana irin sa'at tana farfadiya, in ta yi farfadiya yana jawowa tufafin ta ya bude, al'auran ta ya bayyana, sai ta zo wajen sayyidina Rasulullah ta gaya mashi kukanta, take ce mishi ga abin da yake faruwa da ya Rasulullah. Manzo Allah ya ce ki yi hakuri in baki aljanna, ki hakuri da wannan halin da kika sami kanki, ni kuma ne miki alƙawarin aljanna. Tace ya Rasulullah na yi hakuri, amma to in nayi sa'at din kar al'aura na ya bude. Yace to shikenan, al'auran ki ba zai rika budiya ba in kin yi. To saboda dai wannan ba dalili ne na ta'ayyiri ba, ko ni kala zalace, ko suka ce tabiyaddu ma, abinda ake nufi da shi ba wai zama fari bane, shi yasa an aka lura da na fassara ayin sai na ce suke haske da duhu, ban fassara da fari da baki ba. Saboda malamai da yawa sun tafi akan cewa ba wai yana nufin wasu za su zama farin fata ko zama bukin fata ba, a'a, wujuhul yawma idhin nadira, din nan da aka fara Qur'ani ila rabbiha nazira, wannan albarkan samun illiyuna din, albarkan samun mafi girman makaman aljanna, wanda bawi za su sami kallo zuwa ga ubangijinsu. In suka sami kallo zuwa ubangijinsu, to fuskansu zai rika haske, baka ganin wasu mutane ga su fakaken fata ne, amma sai kaga fuskansu yana wani haske na imani, wanda da ganin fuskansu ka san akwai wani magana a cikin fuskan nan, irin na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa nadara Allahu ra'an ko sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amin sami'i. Za ka ganshi gashi bakin fata ne, amma da gani zai ga akwai wani haske na imani, haske na kusanci da manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin fuskan. Wani kuma za ka ganshi gashi farin fata ne, amma sai ya ga fuskan a kekashe, ko wani kuma farin fata ne amma sai ga fuskan tana haske shi ma, ko wani bakin fata ne fuskan ba ta hasken. To wannan hasken shi ne ake nufi hasken imani, wanda yake in dai kana da dan tsofanin imani ko min kankantan shi, to in ka kalli irin waɗannan mutanen zaka rika ganin wannan hasken daga cikin fuskan su, wanda zaka rasa asalin shi. Duk lokacin ma da suka karu, hasken karuwa yake yana raguwa. Duk lokacin da suka karu cikin kusancin su da Allah, suka karu cikin watan saduwar su da Ubangiji, sai ka ga hasken yana karuwa a fuskan su. Duk lokacin da suka yi iktirafin wani abu mummuna, sai ka ga hasken yana raguwa. na irin sahabin da ya shigo wurin Sayyidina Uthman ko wata rana yake cewa ɗayan kuma sai ya shigo ka rika ganin zina a fuskan shi kiri-kiri kaga wannan hasken ne ya ragu wanda da yake tare da fuskan shi sai Sayyidina Uthman yake ganin zina a cikin fuskan wannan sahabi Allah ya kara masa yarda yace ya khalifata ya amiral mu'minin kuma an wahayi ne bayan annabci yace a wallahi firasa ce ta mu'mini saboda haka akwai mu'minan da a cikin fuskan mutane suna ganin ayyukan ma da suka aikata ko Ibn Qayyim al-Jawziyya ma yace malamin sa Ibn Taymiyyah na cikin irin waɗannan wallahi a'lam yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun saboda haka wannan hasken da fuska yake samu yana samu ne saboda imani da kusanci da Allah da wannan ganin shuhudi da mu'mini zati ma Allah wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wa taswaddu wujuhun fuskoki kuma su yi baki saboda rashin samun wannan kallon فاما الذين اسودت وجوههم الشيخ ينا فمنه به تبيض صود وبغضه اسود اقوام لام من البيض وتسود وجوههم فاما الذين اسودت وجوههم اما wadanda fuskokinsu suke baki aka fartun ba'da imanikum shin kun kafirce bayan kun yi imani da Allah kuka kafirce masa to kaga wannan yana nufin kila cikin al'umman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan wanda suka kafirce shi sai aka ce wataswaddu in kaji an ce iswadda to ko dai kana abyada faswadda watan da yana fari ne sai koma bakin da yana da hasken sai ya rasa hasken shi yasa wasu ke ganin wannan ana yi ne da waɗanda munafukai ko ko a'a waɗanda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka canza mu ba za mu kutsa cikin wannan bincike da mun san su ba zai fitu ne yaman Allah ya kara masa yarda ya san su wane dai dai mu dai ba mu san su ba amma ba shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa zai ga wasu mutane a wurin hausin su yana kiran su ala halumu Allah subhanahu wataala zai ce masa a'a baka san abin da suka aikata bayan ka sun canza harrafa addini saboda ba su da kare da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to fasuhukan to wasu kace abinda ake nufi kenan fa ammal ladina saddat wujuhum akfartum ba'da imanikum sun kun kafirce ma Allah bayan imaninku fazuqul azab bima kuntum takfurun kun dan dan wutan azaban Allah da abinda ku kasance kuna kafircewa da Allah subhanahu wataala واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون اما ودان فسكن سكي حسكي كو فسكن سيا حسكاكا ففي رحمه الله توسوسنا cikin rahman ubangiji هم فيها خالدون suna masu dawama a cikin wannan rahman na Allah subhanahu wa ta'ala anan malamai sun yi maganganu akan mun yi fadi a baya ya ake nufi da rahmatullahi da fadlullahi ko aka ce rahmatullahi shine baiwar da Allah yake ma bawa kafin ma yayi aiki bai yi komai ba Allah yayi masa fadlullahi kuma bayan Allah ya ji ya ka ya kara maka akan biya dan shi lada ne lada ake cewa in an zuba abu a kara a sa lada ko a fa suke cewa to lada jara to shi jara ne ko shi jara ne wannan watan rahmatullahi din to dai mu gaba da dama a cikin rahman Allah da fadlullahi muke tarafuli ba mai da'awa ma yana da wani abu da zai iya baiwa Allah subhanahu wataala balle har Allah ya bashi wani abu fa amma alladhina biyaddatu wujuhum fa fi rahmatillahi to su suna cikin rahman Allah mun yi bayanin rahman Allah da jinkan Allah suna cikin aljanna Allah wanda ke suna cikin shuhudi da Allah subhanahu wataala hum fiha khalidun su suna masu dawama a cikin ta dawama na har abada na تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك آيات الله ولن نسوني آيوين الله نتلوها عليك بالحق منا كرن تاسو غريك دا غسكيا وما الله يريد ظلما للعالمين الله سبحانه وتعالى باية ظالمشي غتالكي غبالايا آياتullahi mun yi maganganu da yawa a baya kan me ake nufi da ayatullahi wasu ce ana nufin littafan da aka saukar a baya, wasu ce ana nufin alqur'ani, wasu ce to amma dai anan yana nufin alqur'ani ne, ayatullahi watan ayin Allah. Amma ayin Allah duk wani abu wanda yake nuni zuwa ga Allah shine ayin Allah. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu, wato an ce aya ana nufin alama. So duk wani abu wanda yana nuni zuwa ga Allah ne, to wannan abin aya ne daga ayin Allah. Shi kuma ba wani abu wanda ba nuni zuwa ga Allah yake yi ba, babu shi. Ko domin a mafi karancin dai abin da mutum zai fahimta shine duk wani abu yana nuni da cewa shi samamme ne, yana da wanda ya samar da shi. Ko to kaga wannan kadai ta wannan kadai ya isa mutum ya gane cewa wacan kowane abu aya ne, min ayatillahi. Shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ayoyinsa ba babba ba karami, ba babba ba karami, sai dai babba da karami a itibarin mutum. Amma wajen Allah subhanahu wa ta'ala kowace aya daga cikin ayoyinsa babba ne, kuma haka yayi wajen bawa ya kalli ayoyin Allah. Kowace aya daga cikin ayoyin Allah har wanda mutum yake kallon su kanana, shi yasa za a ga ba abin da Allah baya buga misali da shi. Ko ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la, ko sai da Allah ya kira taron halitta gaba daya yace an buga wani misali, ku zo kamar an yi shela, ku zo ku saurara ku ji. Sai aka ce innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wujita ma'ula wa in yasbuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fu at-talib wal maslum. Ka gani Allah da zai buga misali da kuda, sai da aka tattaro halitta gaba daya aka ce ku zo ku ji, ku zo ku ji, sannan aka buga misali da kuda wanda mutum yake rainawa yana ganin shi ba koyo ba. Amma in ka sami masanin ilimin kwari ya fara maka analysis akan kuda, sai ka ji tsoro. Su mutane halittan giwa sai ka ba su tsoro, amma malamai suka ce duk abin da ke cikin giwa yana cikin kuda. A kankantan wannan kudan, amma duk abin da ke cikin giwa wanda in ka kalli da za a kaffara maka kuda, sai ka ga sifan tafifan giwa. Amma ga ta nan a hakan ta ita kuma, ai ita tafi kama da tafi ba mutum mamaki da dukkan hanjinta yanda yake shiga ya habaliya har ke fitar da shi kuma ta zaɓi wanda zai ci gaba da aiki a jiki. A kankantan ta ba ko kaga duka dai waɗannan abubuwan da suke cikin ta wanda ni ba masanin wannan fannin bane, inda masanin wannan fannin kamar Harun Yahaya zai zo ya zauna yana karatu shi ne, sai ya kwanaki yana bayani akan dukkan halittan kuda da abubuwan ban mamaki da ke cikin halittan kuda. Sai ka ba wani abu karami a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yana buga misali da komai daga cikin halittan shi har wanda kake rainawa. Ko ya wannan na dan adam inda za a fara maka analysis akan shi, sai ka ji tsoro ka ji cewa wai ashe har a cikin shi ma akwai rayuwa. To abubuwa dai ko ka ji a dauko maka dan wani abu dan karami wani dan virus wanda yake sai an girmama shi so miliyan ma idan mutum zai iya ganin shi, to amma sai a ce maka shi kan shi ma yana da kashe-kashe ya kai miliyan. Shi kan shi sai an girmama shi so miliyan idan dan adam zai iya gani, amma shi kan shi kuma sai a ce maka ya kasu ya kai miliyan daya. To duk dai irin wannan karatun da likitoci ne suka san shi, mu ba mu sani ba. Shi yasa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah bil ibadihi al ulama, sune malaman anan wajen masanan sirrorin Allah cikin tabi'a. Ko wa min al jibali tujadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha ko wa garabi busud wa min an nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik. Sai ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Sai ka malamai suka ce in dai wannan ana lura da abin da ya gabata dan a fassara aya, to lalle wannan ana nufin ana magana da astronomers ne, da likitoci, da masanan ilimin dabbobi, da haka da masanan itatuwa da sauransu, wanda yake ya kamata dai ko yaushe mutum yake kutsawa cikin wannan ya kara imani da Allah subhanahu wa ta'ala. To dai duka ayoyin Allah ne, kuma ba babba ba karami a cikin su. Tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wa ma Allahu yuridu dhulman lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala baya san zalunci. Mun yi bayani kan kiyayya. Allah subhanahu wa ta'ala duk inda zai ambaci kiyayya sai dai ya jingina shi zuwa ga aiki ko sifa, watan fi'lu ko sifatu, baya jingina kiyayya zuwa ga zawatu. Ko Allah bai taba jingina kiyayya zuwa ga zawatu, zuwa ga zati. Allah ya ce Allah baya san wani, a'a sai dai Allah ya ce Allah baya san azzalim, Allah baya san mugu, Allah baya san, amma ba zai ce Allah baya san wani ba dan halittan sa ne, har wani da kake gani. Kuma aikin Allah yake ba ga shaytan bane, ai shaytan da ba din shi ba da annabi bai da aikin, ko ba haka ba, ba dan shaytan ba, ai annabi ba abin da zai zo yi. ko kuma da Allah ya kira kanshi al-mudillu al-mudillu sunan Allah ne in kana karanta sunan Allah baka karanta da shi ba za ka ga musu karanta sunayen ba da saura ko al-mudillu ko ba haka ba ko ba sunan Allah bane in mutum ya karanta sunan Allah ya ce ya kawo sunayen Allah ya karanto bai kawo wannan ba har yanzu bai gama karantawa ba ma'anan al-mudillu ba mai batarwa to ta ina Allah yake batarwa ta shedan ko kaga shi ma yana wani aiki duk da aiki ne lalala cewa amma dai aiki shi domin ya batar in da shedan zai kira zuwa ga aikin alkhairi sai kai shakka ka ce ba mu yadda ba kullun ina ba yan uwa kisan shedan na sallah ko kowa ya san wannan kisan in da shedan zai aikin alkhairi sai kai kai ƙarya ne wa khalifin nafsa wa shaytana wa atihima dan shi inda aka san shi kira zuwa ga aikin banza da an ga ya kira zuwa ga aikata alkhairi za a ce a'a kisan shaitan da dattijo nake nufi wato wanda wani bawan Allah ya zo yana zai je masallaci yana hanya zai je masallaci cikin dare ga ruwan sama ga duhu ga abubuwa dai yana cikin tafiya sai ya faɗi ya faɗa haka ya tashi da ƙyar ga zafin ciwo ga tsufa ga dattin jiki da sauransu ya yi tunanin ko ya koma gida ya canza kaya ya yi tunanin kuma ai in ya ce zai koma zai iya rasa sallah saboda haka sai ya ci gaba da tafiya haka ya kama hanyar masallaci yana takawa da ƙyar yana ɗingishi can sai wani ya zo ya kama hannunsa ya ƙarasa da shi baki ko ba ya ce to baba ga masallaci ka zo sai a shiga a ibada an ya ji a zai tafiya ruko yaro ya ce ba da kai ko ba ne ya ce wallahi shaitan ne sha a'udhu billahi ni yana shaitan kuma ya kawo mutum masallaci shaitan kuma ya kawo mutum masallaci ya ce a abin da ya faru lokacin da ka fada din nan ka tashi ka ci gaba da tafiya zaka masallaci sai Allah ya ce ma mala'iku ku shaida albarkacin wannan bawa nawa ga tsufa ga rashin lafiya ga duhun dare ga ruwan sama ya fi son zai je ya mun sallah har a haka din to ku shaida albarkacin shi na yafi min rabin al'ummar musulmin duniya gaba daya sai shaidan ya ce ina ta ƙarshen duniya sai na tallo a guje saboda kada ka ƙara faɗi a yafe masaura سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وانا انا تنبيه شيء ما المقصود بأهل السنة والجماعة مي اكي نفي دا أهل السنة والجماعة إذا أجت أهل السنة والجماعة أنا نفي ولا نفسك يرجع da cewan sayyidina Abu Bakar shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayansa kuma shine mafifici a cikin sahabban manzon Allah bayan shi khalifa sayyidina Umar bayan shi khalifa sayyidina Uthman bayan shi khalifa sayyidina Ali waɗannan su ake kira ahlus sunna wal jamaa ya ce meye bambanci tsakanin dariqa da sunna ba bambanci ai ma'anan kalmar dariqa ma shine sunna kalmar dariqa a larabci a yaren larabci ma'ananta shine sunna ko da sunna da dariqa da sabilu duk ma'anansu daya kuma haka yake duk a cikin qur'ani kalmar dariqo in ta zo a cikin qur'ani tana nufin sunna ko tana nufin sabilu wajen hanyar da zai kai mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan yana tambayan shi ya halatta mutum ya bi dan kala kato sallah ya halatta ba ya halatta ba abin da yake nufi da dan kala kato wanda bai yadda da hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan zai iya kaiwa zuwa ga ridda zai iya kaiwa zuwa ga tsare ga musulunci amma akwai tafasir idan bai yadda bane saboda bai yadda da isnadai ba yana ganin watan wannan hadisan wanda suka ruwaito ba gaskiya suka faɗi ba sun yi kaje-kaje ne ga manzon Allah to wannan hukuncin shi daban amma idan bai yadda bane akan bai yadda da manzon Allah ko ya faɗa ban yadda ba wallahi azza billahi wannan mursaddi ne wannan ya tantambaya ya halatta a karanta wazifa ba a cewa ya halatta sai dai ya inganta kuma kwanciyar nan halacci da haramci a cikin shari'a ne kawai suke sai da ce ya inganta ko zai yiwu ko da an amfani da kalmar halarci ni ma na yi kuskure jiya ina maganin karatu ina magana akan kiɗa ni amfani da kalmar haramci yau shehina ya gyara sai ya ce ba ibada ba ne shi ne kalma daidai amma haramci da halarci ba a faɗi sai wala ta kulu ni ma ta sifu alusina tukun ulkadi ba haza halalun wa haza haram ba a cewa abu halal ne haram ne sai abinda Allah ne yace halal ne ko manzon Allah ne yace halal ne ko Allah ne yace haram ne ko manzon Allah ne yace haram ne ba wanda zai iya fadi in ba haka ba in baka sani ba wata rana ina yawan ga mutane wannan hadisi sai Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yana cikin magana wata rana sai ya kawo wani hadisi yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anil zabibi wat tamri an yukhlata manzon Allah tira da insha Allah sabar gare shi ya ana a hada busasshen inabi da dabino a cakuda su a rika sai da su tare sai wani bai ji ba sai ya tambayi wani yake cewa me kace sai na Umar Abdullahi bin Umar me yake cewa ne sai yace ya ce manzon Allah ya haramta a hada zabib da dabino a cakuda ya jinyo da fushi sai na Abdullahi bin Umar yace kazabta ala rasulullah yace kai ma manzon Allah ƙarya yace kan imam yanzu nan fa kace manzon Allah ya hana a hada dabino yace eh ni na ce ya hana kai ka ce ya haramta ni ya hana wa manzon Allah ya gaya maka ne ce wani hana wanda ya haramtawa yake nufi saboda haka yana da hadari mutum ya rika amfani da waɗannan kalmomi in ba wurin da nassi ne ya faɗi cewa haka din ba saboda haka nan za a yi cewa ya kamata ko ya inganta ko ana yi da sauran kalmomi wazifa da kowane salati a cikin wazifa ana son a yi shi da salatin da aka keɓe domin wazifa sabanin lazimi za a yi da kowane salati wannan sharuɗa ne da bayin Allah kan sa a cikin watan ayyukan su suka tsara domin fuskantar Allah subhanahu wataala kuma mutane suna kan sharuɗin su wannan yana tambaya mutumin da ya yanke jini ya fito yana azumi azumin sa nan wannan kuma yana tambaya shi ma kan mafarki mutumin da ya mafarki da rana mun yi magana cewa kusan za a ce gaba ɗayan malamai suna ganin azumin sananan shi ma ba komai a kansa wasu kuma suna ganin zai rama ɗaya amma wannan ra'ayi ne mai rauni kwarai wannan ya ce mutum da ake biyan shi allowance wanda ya kai kimanin miliyan 3 kowace shekara zai fitar da kuɗin da zakka to yau shek ya yi wani bayani mai dukka kuma dama ta zo da zan ƙara bayani akan wannan magana na san ba kowa ya tafi zuwa ga inda shek ya faɗa ba dan ya faɗi maganan da sauri idan aka baka allowance gaba daya a lokaci daya to wannan kudin dan an tambayar da aka yi ma sheikh ainihin gratuity ne sai aka ce misali mutum ne yayi retire a aiki sai aka bashi naira miliyan 100 misali gratuity misali shin zai fitar ma wannan kudin da zakka sheikh ya ce ba zai fitar ba abin da yasa ba zai fitar ba kudin a lokacin da ake tara su ba yadda sulfa a kansu lokacin da aka bashi suka shiga nan shi to lokacin suka zama nashi to daga nan in suka shekara ina fata an fahimci bayani daga nan idan wannan kudin suka shekara to sai a fitar musu da zakka amma daga karba ba zakka a kansu amma in ya fitar ya bada wannan ya kyauta Allah ya saka mashi da alkhairi dama ai ba zakka bane kadai haƙi akan kudi ko wani hadisi sun zo guda biyu duka da lafazin su inna fil mali haqqan siwa zakati ko siwa sadaka kuma wani hadisi ya ce laysa fil mali haqqun siwa zakat saboda haka in muka dauki inna fil mali haqqan sai muga cewa yana da kyau cikin wannan kudin ya fitar da wani abu ya bayar dan Allah amma dai ba sunan shi zakka ba so idan yana nufin wannan allowance din shi ma an tara mashi ne a hankali aka bashi a shekara to zakka ba zai zama wajibi akan wannan kudin ba sai ya shekara lura da wancan fatawan na maulana in na fahimci abin da sheikh ya fadi a dazu ya ce kulta sagafan yau ce wannan yana cewa a baya na ce tansiki ko tallafiki bai dace ba amma yanzu kuma ina magana kamar ina nuna cewa tallafiki zai dace ba abinda nake nufi ba kenan wato tallafiki shine mutum ya bar wannan mazhaban ya koma wancan ya dauko wancan ba abinda nake nufi ba abinda nake nufi ikhtilafin al'umma rahma ne idan aka sami wani abu wasu a imma ai yanzu malamai ba za su yi ijtihadi da vacuum ba dole sai sun gina akan kila wasu fatawoyi da wasu maganganu da wasu abubuwa sannan su yi ijtihadi to idan ya zama a wata mazhaba an sami wasu malamai da dama sun taba cewa to mujtahidan al'umma kaga an hutar da su za kawai su dauko ma jama'a wancan su duba hujjarsu bitan hujjojin wancan malaman su su iya aiki da shi kaga an hutar da mujtahidai a yanzu ba su bukatan sabon ijma'i ko ko sabon ijtihadi wanda yake ake ce ma al-ijtihadu mutlaq wanda gaba daya ma an rufe kofar sa yanzu ana ganin ba zai yi a ganin wasu malamai kaga har yanzu ijtihadin su yana nan al-ijtihadu fi shar'i watan sun dauki fatawa daga wata mazhaba wanda ya kai wannan mukamin amma wanda ya kai mukamin irin wannan ijtihadin shine irin su kila irin su Ibn Rushd irin su Ibn Abdul Barri irin su Sayyuti to kila sun kai makamin ijtihadi fi shar'i to irin su sune za su yi wannan ijtihadin amma ba wai ne wani yana tambayan za a iya kiran waliyyi rasulullahi wal iyazu billah wal iyazu billah a jumlatan wa tafsilan bazeeba jumlatan wa tafsilan bazeeba rasulullahi mustalah yana nufin manzan Allah dan sakon Allah kiran waliyyi rasulullahi rijani amma ba yana nufin duk wanda ya fada ya zama murtadi ba ba ina nufin duk wanda ya fada ya zama murtadi ba amma a kira wani bayan manzan Allah rasulullahi rijani amma in mutum ya fadi to za a kira shi a ilmantar da shi a ganar da shi in ya gane kuskure shikenan ya tuba ya ce astaghfirullah shikenan ya wuce ko kuma a ji me yake nufi idan yana nufin wani ma'ana ne daban na lugha da sauransu a ce to karka kara ba a amfani da waɗannan mustalahat din saboda mustalah ne terminology ne an riga an aje shi yana da wani ma'anan sa su bai halatta a daura ma kaman ka ce ne zaka zo ka sami soja captain ka ce mashi general saboda kai kana nufin cewa a duk wannan kila ko battalion din shine shugaba ba kaman sa saboda kai ka ce mashi general idan manyan sa suka ji ai kaga ka hada ka su shiga cikin magana so aka ce ma wani ba masayin ba rasulullahi ba manzo ba a kira shi da manzan Allah rijan wannan yana ce yana son malam ya faɗa masa falalan sallan asuba to sallar asuba ba shakka tana da ƙarin falala akan sauran salloli saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu ma suna cewa hafizu ala salawati was salati alwusta ita ake nufi saboda ita kadai ce sallan da take daban ko a zahar da lazar suna nan kusa-kusa magriba da isha'i suna nan kusa-kusa ita kadai ce asuba take daban din da dai mutum ya sun tafi akan la'asar ita ce salatul wusta amma da yawa sun tafi akan sallan asuba ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana sallolin da ake yin su cikin duhu to salloli ne da munafikai ba su iya halartar su saboda haka suna da wani maziya na musamman na wanda suke halartar su sannan kuma mutumin da ya tashi ya je sallan asuba to shikenan ba shi dan wannan mutumin a wannan ranar Allah ya yarda wannan yana tambayar muhimmancin salatul tasbihi da kuma ingancin hadisin da ya yi magana akan sallar babu shakka hadisin da yawa daga cikin malamai sun inganta shi sun ce hadisi ne mai inganci saboda yawan hanyoyinsa ko ko alal akal ya kai matsayin hadisi hasali salatul tasbihi kuma muhimmancinta an ce ana son a yi ta akalla a cikin rayuwar mutum ya yi ta sau daya idan bai sami hali ba a kowace shekara to da in bai iya yi a kullum ba watan dai an ce idan aka yi ta tana kankara dukkan zunuban mutum wanda ya kaddamar da wanda ya jinkirta kuma dai Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai wannan yace idan sallan tarawih ya wuce ya iya ramako a'a to wai kin mishi ma sai yayi cikin jama'a ai ba wanda yace ai cikin jama'a amma yi kai kadai ma ya fi lada yi kai kadai ya fi lada ita kowace salla ta nafila ba ta farilla ba to kan yi ta kai kadai a gidanka ya fi lada kamar yanda kowace salla ta farilla kan yi ta a masallaci ya fi lada ina fatan mun gane wannan Allah ya kara ganin jama'a menene sunnan sallar tahajjudi a jami'i wato tun dare da jama'a a masallaci yanda na faɗa tarawih shine tahajjudi kuma ba shakka sahabbai sun yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wata sallah daban tarawih wata daban tahajjudi babu ita ce dai sallah ɗaya ce ita ce tarawih ita ce ake yin ta kuma tun farkon dare har cetowan alfijir ita ake ce mata tarawih kuma ita ake ce mata tahajjud da Allah ya ce wa minal layli fatahajjud bihi nafilatan laka Allah yana nufin manzon Allah wannan sallan tarawih din Allah ya gane da mu koko idan ba cikin ramadana bane to sai a kira ta tahajjudi idan cikin ramadana ne sai a kira ta tarawih wannan yana tambaya shigan mai haila masallaci da taba wanta alqur'ani ba za ta shiga masallaci ta zauna ba sai in ya kama dole ta shiga dan ta wuce da yake kaga masallaci a da har kofofi ne ma ta cikin masallaci so kaga dole kofofin ɗakunan wasu daga cikin iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a bude kofa ne a shigo masallaci shine wanda hadisin Bukhari da Muslim ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an rufe duka waɗannan kofofin banda kofan sayyidina Abubakar saboda duk kofofi ne na sahabbai da yawa daga gidajen su kawai za su bude su shigo cikin masallaci to sayyidina Rasulullahi ya ce duk an rufe kuma da yawa mun san hadisin mashi ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci yake miƙa masa sayyida Aisha kansa daga cikin masallaci ce kumbin ɗinka daga iyalinsa kowa ita ma ta kafa nata bukkar ita ma za ta yi itikafi ya ce al birra yuridna sai ya fasa yi itikafi ya bari sai da azumin ya rufe sai ya yi sallallahu alaihi wa sallam amma sahabbai ba su cika bada bin sunnan itikafi ba bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda sanin sharuɗin itikafi da wahalar shi نعم الله أبغى جيت ينتشر صلوا على النبي الكريم نعم كويس نروح أكو أو أكو يدور أوري ما شاء الله الحمد لله جن ولي إنسان في مشيدة كان أني مم عمر أكره كله كبعد كباوا عمر أوران فاطمة فدا كيفا dubu goma to a dan ƙara ko dubu biyar mana ko dubu biyu akan dubu goma din abin da yasa na'am na'am yawa to sai a ƙara abin da yasa na fadi haka mu a mazhabin malikiya mafi karancin sadaki rubu dinar ne rubu dinar yanzu yana dan rawa a tsakanin dubu tara da wani abu zuwa dubu goma kila ma ya kai dubu sha daya to dan a guje mai shubuha sai a rika bada sadakin ya dan yi nisa mafi alkhairin aure shine wanda sadaki ya zama kadan duk yanda aure sadaki ya kara karanci duk yanda aure ya kara albarka to amma sai mu dan zarce rubu dinar din saboda mu nisanci shubuha Allah ya taimake mu alhamdulillah yayi Allah ya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi to alhamdulillah ɗan uwa sai mu shaida gaba daya wakilin Malam Umar ya nemi auren Fatima ga Malam Umar kuma waliyin Fatima ya bada auren da bisa sunnan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abokan arzikin juna ne Allah ya abuta su zuriya tayyiba mubaraka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan watan auren nasu ya zama har cikin aljanna wannan auren ne wanda za a dawwama ita su zan zuriyan su zama zuriya da addinin musulunci bi alfakari da su Allah ya azurta shi abin da zai ciyar da ita da abin da zai dauki nauyin rayuwarta Allah ya sa ta zama ita ma barratan li zawjiha sallu ala nabiyil karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin